نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم الدفادوا وانا مجلسي نبير تكيم مجالس من تفسير القرآن ميجرما da muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi muna yau 5 ga watan Ramadan hijira ta 1445 wadda ta yi daidai da 15 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya zamu tashi aya ta 19 ko a cikin yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu ayata 20 na'am a cikin wannan sura suratul ahzab
a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'til ahzabu yawad أنهم بعضون في الأعراب يسألون عن أربائكم ولو كانوا فيهم ما قعدوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
نعم
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
na'am Allah jalla wa ala yace a cikin waɗannan ayoyi yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu munafikai suna tsammanin rundunonin gangami na kafirai lam yadhhabu basu gudu ba basu tafi ba wa in ya'ti al-ahzab idan kuma da wato rundunonin gangamin za su komo su dawo da hari zuwa Madina yawaddu law annahum baduna fil a'rab da za su so su yi burin a ce suna wajen gari a cikin larabawan daji a cikin ƙauyawan larabawa yas'aluna an anba'ikum suna tambayar mutane yaya labarinku yake dangane da karawarku tsakaninku da kafirai walau kanu fikum da ma sun kasance a cikinku wato a cikinku a cikin garin Madina yayin da rundunonin suka juyo suka sake kawo hari ma qatalu illa qalila da ba ma za su yi yakin ba sai dan kadan dan yakin da za su yi dan kadan ne domin ganin ido wannan sifar munafikai Allah ya bayyana kamar yanda al'adar Allah jalla wa ala take yayin da yayi jarabawa to waɗanda yake masu munafikai sai a tona asirinsu a yayi al'aurarsu domin kowa ya san su wanda yana ɗaya daga cikin bala'in da Allah yake musu a nan duniya tun a nan duniya su kasance a cikin kunya ya zamanto suna tafiya kowa ya san su kan cewa munafikai ne sanannun munafunci saboda alamominsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana to yana daga cikin alamominsu ɗin yana daga cikin sifofinsu wanda Allah ya bayyana da yake nuna tsoronsu da ragwancinsu da raunin zuciyarsu da ƙarancin imaninsu da rashin amincinsu da Allah abin da ya faɗa a wannan aya cewa yayin ma da su al-ahzab rundunonin gangami na kafirai suka dare suka gudu suka arce suka bar Madina su munafikai tsammani suke yi har yanzu suna nan suna tsammanin ba su tafi ba saboda tsoron ya kai wato har ma makiyan sun tafi amma gani suke suna nan saboda haka suna mu'amalar wanda suke jin tsoron makiya suna tare da su kuma shi yasa wato sakin harshen da suka yi na cutarwa ga mu'minai wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa salaqukum bi alsinatin hidad za su cutar da ku da harussa masu kaifi suna kwadayin cewa wato ganima suna nuna tsananin wato hadamarsu da kwadayin su kan araba abun duniya tare da su to duk akan wannan yayin da suka samu karfin halin sakin baki akan annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ai suna tsammanin rundunonin ba su tafi ba suna nan saboda haka an riga an gama da musulmi tunda an gama da su sai su faɗa abin da suke so suna ganin waliyansu na kafirai suna nan tare da su sun wato sun mara musu baya to Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan al'amari nasu ya tona musu asiri kuma sai ya faɗa abin da ke cikin zukatansu cewa da ma ka a kaddara cewa su waɗannan rundunonin kafiran su komo bayan sun arce su sake dawowa Madina su sake kawo hari to da su waɗannan kafirai da su waɗannan munafikai za su rinka burin ina ma suna wajen gari ai suna badiya law annahum badun ai suna wajen gari albadiya shine wato ƙauyuka wajen Madina wurin da yake kewaye da Madina inda larabawan bararo suke zaune wanda su ba su da gari sai dai suna yawo ne suna neman inda aka yi ruwa tsirrai suka fito domin su kiwon dabbobinsu saboda haka su a kullun a tafa suke to da a ce wato za a kaddara cewa kafiran rundunonin kafiran nan su sake kawo hari Madina su komo suna tsammanin za su samu wani abu kamar yadda ya faru lokacin yakin Uhud bayan sun arce sai aka ce sun sake dawowa don su zo su gama da sauran musulmi sai Allah ya jefa razani a cikin zukatansu suka juya suka gudu to da a kaddara cewa rundunonin kafiran sun sake komowa Madina bayan Allah madaukakin sarki ya tarwatsa su da iska da ya aiko musu da mala'iku da suka rinka jefa razani a cikin zukatansu da za su dawo to da su waɗannan munafikan sai su rinka burin ina ma a ce suna wajen gari suna cikin larabawan daji wanda larabawan daji larabawa ƙauyawa su ba a neman su kansu zo su ba da kariya ga Madina ba a neman su zo su ba da kariya ga Madina alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kan tsare Madina da bata kariya ga mutanen Madina ne to su waɗannan munafikan kun ga sun zamanto ahalin alƙawari alƙawarin Allah yana kansu walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wannan alƙawarin a kansu yake to da a ce kafirai za su sake dawowa za su yi burin kan cewa sun fita daga cikin garin Madina sun zamanto ba ahalin wannan alƙawarin ba dan tsananin tsoronsu ya kai suka warware alƙawarin da suka yi ma Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula alƙawarin Allah ku abin tambaya ne to da ba su damu da alƙawarin Allah ba to wannan ya nuna tsoro irin na kafirci haka yake zai kai mutum ya zamanto baya ganin girman Allah baya ganin girman alƙawarin Allah shi yasa tsoro yana daga cikin miyagun sifofi munana da dan adam yakan sifantu da shi tsoro baka raba shi da rowa kamar yadda jarunta baka raba ta da kyauta mai jarumi shine wanda yake zai yi kyauta hatta da ransa zai bayar da ransa ransa ma sai ya bayar ballantana abin hannunsa to jarunta tana tare da kyauta koyaushe duk mai kyauta zaka same shi jarumi ne ba shi da tsoro baya tsoron talauci kamar yadda yake kuma duk marowaci baka raba shi da rowa yafi kowa tsoron talauci yafi kowa son kansa da tsoron wani abu mummuna ya taba shi to mummunan sifa ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah daga gare ta yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl kamar yadda yazo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas bayan kowace sallah cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi yana neman tsarin Allah daga tsoro da rowa. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min ghalabati min an uradda ila ardhil al-umr. Allah ina neman tsarinka daga tsoro da rowa da kuma daga ajizanci wato gazawa raunin tunani da raunin hankali wal-kasal da kasala. Wa'udhu bika min an uradda ila ardhil umur, kuma ina neman tsarinka da a mayar da ni zuwa ga riddigaggun shekaru, shekarun da mutum zai zamanto ba shi da sauran hankali da sauran tunani, sai dai ya zamanto nauyi a kansa da nauyi a kan mutane. Waɗannan abubuwan guda biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga gare su. To shi tsoro sifa ce ta munafinci, kamar yanda jarinta sifa ce ta mu'minai, sifa ce ta imani. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa jarinta. Shi jarinta sifa ce ta imani, yafi kowa jarinta, dan haka kuma yafi kowa kyauta, domin baya jin tsoron talauci, kamar yanda aka sifanta shi sallallahu alaihi wasallam yana yin kyautar wanda baya jin tsoron talauci. To tsaron jarintarsa, ƙarfin jarintarsa ita ta sa shi wato baya jin tsoron hatta ya bayar da kansa, hatta ya bayar da duk wani abin da yake hannunsa. To kamar akasinsa kuma shine sifar munafikai da kafirai, tsoro da rowa. To wannan shine iyakar matukar tsoro. Bayan tsoron kuma gariya. Allah ya ce walau kanu fikum, da ma sun kasance a cikinku ba su fita sun je wajen gari ba, ma qatalu illa qalila, ba za su yi yaƙi ba sai dan kadan. Dan yaƙin da za su na ganin ido ne, a ce wato a ce a ai mun ganshi shi ma ya shiga da shi akai, ba da mu akai ba, kaje yafi kowa iya bada labari, yafi kowa iya bada labari, an neme shi an rasa, amma sai ya ta kokarin ya kawo wata waƙi'a, babu ita fa, sai ya nuna ya san ba za a ce za a je ai rewind, a je a gashi an sake nuna film ga inda yake ba, zai yi ta fada wai kamar an manta, baka tuna ba a lokacin da wane yake, baka san ni ne a nan wajen ba, kage yana ta wannan bada labari duk dan ganin ido. To mutum ya nemi tsarin Allah daga Allah, daga wannan mummunan sifa, domin wanda yake da irin wannan ai babu nasu, sai nasu ba mutum wannan, ba mutum ya zamanto wato mai tsananin tsoro da raki ne, wannan babu mutum a cikin wannan, saboda wannan ya nuna rashin imanin mutum da kaddara, da kan cewa abinda Allah ya rubuta dole shi zai afku. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila mabaji'ihim, da kuna gidajenku da waɗanda Allah ya rubuta musu kisa sai sun zo ya zuwa ga makwantarsu. To in mutum yana da yaqini akan wannan, tsoron me zai ji? Domin in ma mutum ya zauna ya ki fitar, to na farko dai a aibata shi da kan cewa shi matsoraci ne, kuma wannan abin ya zamanto shi ne labarin da za a yi ta kaiwa har abin ya bi ‘ya’yansa da jikokinsa da su taɓa kunnensa. Kuma inda ya je ɗin ya yi, in ma ya halakan, to shi ne zai samu, in ma an kashe shi, shi ne zai samu kyakkyawan ambato har bayan bayansa. Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu lokacin yaƙin Jamal ya ce zuciyarsa ta sha gaya masa cewa dokin da aka tanadar masa in garman doki ya hau ya tsere ya bar fagen fama, sai zuciyar sai ya tuna maganganun sha'ir da yake cewa wa qultu laha idha jasha'at wa jashat makanaki tuhmadi aw tastarihi, sai ya ce mata yayin da zuciyarsa wato ransa take sawwala masa, take juya shi ta motsar da shi akan cewa ya tsere, ga hanya ta fita da tsira ya zo, sai ya ce makanaki tsaya a inda kike, tuhmadi a yabe ki aw tastarihi, ko a kashe kiki mutu ki huta. Shi ne a ɗayan biyu ɗin, ka tsaya a nan ai yaƙin ka samu nasara, ka samu kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo, ko kuma a kashe ka ka huta domin ka samu wato mutuwar shahada. To wannan shi ne kun ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata na mummunan sifar munafikai, ala'akasin wannan kuma zai ambata mana abin da ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai. Can a suratul tauba Allah ta'ala ya ce ma mu'minai su gaya ma munafikai da suke aibata su, da suke nema su jawo su akan wannan tsoron da suke su akai yake cewa qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun yace kuna saurara kuna sauraron abin da zai zo a gare mu ne in ba ɗayan abubuwa guda biyu kyawawa ba shine ko mu samu ganima ko kuma mu samu shahada mu kuma muna sauraro gare ku an yusibakum Allahu bi'adabin min 'indihi azaba ta same ku daga Allah aw bi'aydina ko a hannunmu a sallah ya sallada mu akan mu akan ku mu karkashe ku fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ku saurara mu ma muna nan muna jira to anan sai Allah ta'ala ya fara da ambaton na'am wajen inda Allah ta'ala yace yas'aluna an anba'ikum wato da suna burin su a ce suna can wajen gari su rinka tambayan labari yaya me ya faru da su ne me aka yi me aka yi shine ayi Allah ta'ala ya fada irin dabi'ar tasu kun ga dabi'ar duk daya take a cikin suratul nisa alladhina yatarabbasuna bikum masu sauraro akan abin da zai faru zai same ku suna sauraron siji fa in asabakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum idan fatahi ya same ku daga Allah sai su ce ai muna tare da ku ko ba haka ba ba duk muna tare ba mu ma mu'mine ne mu ma mun yi imani mu ma ahali ne wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma rabo ya tabbata ga kafirai sune suka yi nasara qalu alam nastahwidh alaykum sai su ce ma kafiran mu ne fa muka samu nasara akan mu gama da ku amma sai muka kyale ba mu gama da ku ba wa namna'akum minal mu'minin mu ne muka rinka hana muka rinka tsare ku daga mu'mine su samu galaba akan ku mu da muke da iko ba mu yake ku ba mun gama da ku kuma mu'minai ma mun hana su samu iko akan ku su gama da ku wai abinda suke faɗa ki to shine ayi yas'aluna an anba'ikum suna tambayan labarin ku sun yi nasara sai su sauri su zo su ce ayi muna tare da ku ashihatan ala alkhair idan kuma ba ayi nasara ba sai su koma wajen kafirai su ce ai da kuka ga muna zauna a ciki mu ne at-taburul khamis mu ne ai kun san at-taburul khamis ai ko wanda ake cewa da turanci fifth columnist kun san a cikin yaki ana da sansani guda uku guda hudu akwai yan gaba akwai yan baya akwai maimana yan hagu akwai maisara to at-taburul khamis sune wanda su suna cikin mayaka amma su ba mayakan bane saboda haka suna yi makafirai yaki sune ake ce ma fifth columnist ko kuma wanda ake ce musu trojans wato doki ne wanda aka dauka kan cewa na makiya ne amma ya shigo cikin wanda aka dauka kan cewa na abokan na mayaka ne tare amma na abokan gaba ne saboda haka sai su ce su munafikan sai su ce ma kafirai ai da muke cikin su ba a cikin su muke ba tare da ku muke muna kokari ne mu san sirrin su dan mu gaya muku mu san yadda za ku gama da su aiki muke yi muku to shine abin da suke so su fada suna tambayar labarin mu'mini suna tambayar labarin mu'mini to yayin da Allah ya suranta kun ga yanda aka su yanda Allah ya suranta yanda waɗannan miyagun bayi suka yi tare da fiyayyun halitta tare da fiyayyun halitta sallallahu alaihi wasallam da fiyayyun sahabbai da fiyayyun halitta bayan annabawa sune sahabbai to sai kuma Allah ya bayyana yaya halin manzo sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abun koyi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullah ga wanda yake kaunar Allah wal yawmal akhir yake kaunar lanan lahira wa zakara Allah katira kuma yake ambaton Allah ya ambaci Allah ambato mai yawa wato kuna da kyakkyawan abun koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan abun koyi ne wajen sabatinsa ya dage da amincinsa da Allah da jarintarsa da rashin tsoransa da haƙurinsa da sauraron saukan nasarar Allah kwana 20 da 'yan kai suka yi suna zaune suna jiran nasarar Allah ta sauko yana da amincin cewa Allah ya masa alƙawarin zai bashi nasara bai jijjiga ba bai ji tsoro ba bai razana ba bal ya kasance a cikin tabbata to Allah ta'ala ya ce kuna da kyakkyawan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan abun koyi ne wato sai aka yi do da uslubin fi wato kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gabaki ɗayan sa shi abun koyi ne wannan ayar kamar yadda Ibn Kathir yace wannan asali ce akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da suka zo daga gare shi na maganganun sa da ayyukan sa da abinda aka yi a gaban sa ya tabbatar da abinda ma ya bari ya ki dukkanin wannan shari'a ne tunda Allah ya tabbatar da cewa shi abun koyi ne uswa shine wanda ake shine alqudwa wanda ake sanya shi jagora ayi duk abin da yake Hafs Asim shine kadai ya karanta Hafs an Asim shine kadai ya karanta ta da uswa bidham amma sauran qurra'u sun karanta ta da iswa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana to dukkanin su masdari ne da ma'anar su daya sai dai lugha ce wajen yanda ake nutukinta wadansu larabawa su ce iswa wadansu kuma su ce uswa ma'anar sa dai wato abun koyi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne a cikin komai da komai nasa shi yasa wannan hujja ne akan cewa shi ma'sumi ne duk abin da ya aikata da duk abin da ya faɗa ba zai yiwu ya faɗa abin da yake ba daidai ba tunda inda zai iya yiwuwa ya faɗa abin da yake ba daidai ba Allah ba zai ce ai koyi da shi ba domin Allah baya umarni da kuskure saboda haka baya kuskure sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba aka ce ku bi duk abin da yayi abun koyi ne to zai yiwu yayi abin da yake ba abun yayi abin da yake ba abun koyi ba ba zai yiwu ba saboda haka ma'sumi ne wannan shine dalilin isma ya daga cikin dalilai ne isma kan cewar ba a cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu to a tsaya a gani zai fasa za a ce masa ba daidai yayi ba a gyara masa ko kuwa mu duba mu gani abin da ya dace da qur'ani ko bai dace da qur'ani ba a'a duk babu wannan kana gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam baka da komai sai koyi kuma wannan dalili ne a ga irin su ra'ayin Imam Ahmad da suka tafi akan cewa ayyuka na jibilla wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su bisa dabi'a ta dan adam kamar alal misali yabu wata hanya da taguwar sa bin wannan hanyar idan ka bi za a baka lada kamar yadda Ibn Umar yake da yawa daga cikin malamai sun ce ba a koyi a nan wajen duk tunda jibilla ne kawai haka ya faru ya bi ta wannan hanyar amma Ibn Umar haka zai je yana kiyayewa cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji da ya zo nan wajen sai da ya sunkuyar da ragamar raƙuminsa taguwarsa ta durkusa a nan wajen ya tsaya ya yi zango to shi ma sai ya karda don nan wajen yana tafiya akwai wata bishiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen akwai reshe sai ya sunkuya ya wuce Ibn Umar da ya biyo ta wannan hanyar an sara reshen amma sai ya sunkuya babu reshen amma sai ya sunkuya saboda aiki ne na jibilla sauran sahabbai ba su yi muwafaka da shi ba shi yasa ne kamar at-tahsib zama a unguwar muhassab ma'abada ta makka idan an dawo daga mina Ibn Umar yana zama a wajen saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan yayi lokacin hajjinsa yayi azhar da la'asar da magriba da isha da asuba sannan ya tafi tawaful wada ya fita daga makka to Ibn Umar in yayi hajji sai ya zauna a nan al-muhassab yana Aisha ta yi masa inkari tace at-tahsib baya daga cikin ayyukan hajji wuri ne kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ya zamanto masaukinsa sai ya sauka a wajen to amma shi sai yake daukan iftida kuma kwatankwacin irin wannan shine abinda Imam Ahmad yake yi Imam Ahmad rahmatullahi alaihi sai da yayi hajjinsa sau daya akan raƙumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajji akan raƙumi sai da ya taba shiga cikin wani kogo yayi kwana uku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Daru Thawr lokacin hijira kaga da zai yi hijira ya je ya zauna a cikin kogon Thawr ko yayi kwana uku da yayi ai yana buya ne daga kafirai har a daina neman sa sannan ya fito ya kama hanya saboda haka abu ne wanda yayi da ma'anar kan da wata ma'ana to amma Imam Ahmad sai saboda shi Imam Ahmad duk wani hadisi da ya gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki da shi koda sau ɗaya ne sai ya je shi ma ya zauna a wani waje har kwana uku sannan ya fito cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buya kwana uku shi ma yayi wannan saboda Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shiriya to amma jumhurun malamai sun tafi akan cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani abu da ya nuna neman kusancin Allah a cikinsa to shi yinsa yawa-yawan malamai sun ce ya nuna halal ne ba mustahabbi ba amma Imam Ahmad da riwaya a mazhabar Malik suka ce mustahabbi ne amma hatta wannan aikin wanda yake hatta waɗanda suka ce ba mustahabbi bane idan mutum yayi shi da niyyar cewa yayi shi saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi lada daga cikin misalin irin wannan kamar rawani rawani a bisa mafi ingancin maganar malamai ba mustahabbi bane na dashi tunda sunna ce ta dabi'a ta jibilla kamar daura gyauto ne da yafa mayafi an san yawa-yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa dogon wando ba yawanci zani yake daurawa zanin in ya daura sai ya sanya riga akai ko ya sanya mayafi ko ya sanya alkyabba akai to daura zani kamar daura rawani ne in kace daura rawani mustahabbi ne to daura zani ma rawani mustahabbi ne to amma idan mutum kai ka daura rawani ko ka daura zani da zimma cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai ma bari kai saboda koyi da shi saboda sifa ce irin wadda yayi to za a baka lada akan wannan sifar tare da cewa shi akan kansa a kashin kansa aikin ba mustahabbi bane shine inda muka tsaya a karatun mu na maratis suud ko to wannan bayanin da malaman usul suka yi kenan a mabhatin as-sunna kuma kamar yanda al-ashqar ya rubuta littafi af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin ayyukansa daki-daki yanda waɗanda yake ai akwai aiki da yake nuna in ka bi shi akwai aikin da yake yinsa wajibi ne in yazo bayanin wajibi akwai aiki wanda yake yinsa mustahabbi ne idan ya zamanto akwai dalilin wato neman kusancin Allah amma babu dalilin wajibci a kansa to sai ya zamanto asali mustahabbi ne saboda wannan aya kuna da kyakkyawan abin koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani aiki wanda ya nuna kan cewa ana neman kusancin Allah da shi amma babu dalili akan cewa wajibi ne to yin wannan mustahabbi ne kamar kirga tasbihi da dan yatsan dama da yan yatsun dama kana ya'qidu tasbiha bi yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kidaya tasbihi da hannun damansa to yin wannan mustahabbi ne tunda wannan aiki ne wanda yake na neman kusancin Allah ba aiki ne na dabi'a ba ba cin abinci bane ba bacci bane ba tafiya bace a'a aiki ne da ake yi da gaba wajen yin ambaton Allah saboda haka aiki ne na neman kusancin Allah to wanda kuwa yake taraddudi tsakanin aikin dabi'a a cikin abu na dabi'a da abu na neman kusanci ga Allah to shine malamai suke taraddudi akan cewa wannan aikin za a yi shi a matsayin cewa mustahabbi ne ko kuwa a matsayin cewa halal ne ko kuma idan yayi aikin saboda wani dalili wanda wannan dalilin babu shi to ba za a yi koyi ba a wannan kamar jalsatul istiraha wanda suke ganin kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne bisa dabi'a nauyin jiki ya sanya shi ba zai miƙe mubasharatan ba sai ya dan zauna to sai su ce ai dukkan wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mustahabbi wanda kuma suke ganin kan cewa a dalili ne ya sanya shi yayi sai a ce to shikenan zaka iya yi bisa wannan dalilin wanda kuma suke ganin kan cewar wannan dalilin idan babu shi ya nuna kan cewa ba za a yi wannan aikin ba saboda an ruwaito yana yin kishiyar wannan aikin a halaye waɗanda suke ba a halin ƙarshen rayuwarsa ba sai su ce wannan ba sunna bane to duk wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suke ɗauka wanda asali wannan aya ita ce ta nuna asali akan wannan akan af'alur rasuli sallallahu alaihi wasallam to nan Allah madaukakin sarki ya keɓance cewar wannan koyi wato abin koyi da ake da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kebance wanda yake sune suke da wannan wato sune suke da wannan azzikin masu wannan azzikin na daukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kuduwar su abun koyin su sune masu kaunar Allah wato masu kaunar lada a wajen Allah kuma suke jin tsoron ukubarsa suna kaunar lada wajen Allah saboda suna kaunar cewar za su tashi rana alkiyama su ga cewar abubuwan da suka yi suna da hujja a wajen Allah kan cewa sun samu shari'a Allah ya ba su lada saboda annabinsa yayi kuma suna jin tsoron ukubarsa suna jin tsoron ukubar Allah suna jin tsoron su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kar su halaka dan kar su halaka cewa duk wanda ya kauce daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karshen ta zai fada cikin ramin halaka ne to wannan sune masu kaunar Allah to wanda suke da wannan kudirin a zuciyarsu sune wanda za su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke kaunar ranar lahira ba duniya ce a gaban su ba ba duniya ce a gaban su ba ranar lahira shi ita ce a gaban su domin wanda yake neman duniya to wannan ba zai dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin koyin sa ba kuma suke ambaton Allah ambato mai yawa domin wannan shine yake tabbatar da imani ya kara shi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfin imani da Allah da manzonsa shine yake sawa ake daukan manzo sallallahu alaihi wasallam wato abun koyi to kuma abin da yake kara karfin wannan imani shine ambaton Allah to anan wajen kun ga menene abin da za a gani ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yakin ahzab jarunta da hakuri da kaunar Allah da aminci da Allah da kuma sauraron saukan nasarar Allah kyautata zato ga Allah cewa ka san nasarar za ta zo yanda ba za ka taba samun mutum yana yayi zugun ya zauna cikin bakin ciki me muke ciki a'a sai dai kullun bishara yana bayar da bishara ganin sa ma kawai sai sanya maka bishara ka ji kan cewa duk wahalar da ake ciki duk tsananin da ake ciki duk mai sauki ne kun ga shi yasa lokacin da aka yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbayyana mu'jiza saboda a karfafa zukatan mutane kar rauni ya same su lokacin da aka zo aka kira shi cin abinci a gidan Ummu Sulaim sai ya ce ma mutane ku taso Abu Talha ya yi mana abinci duk ya kwashi mutane aka tafi duk ya kwashi mutane aka je aka gaya ma Ummu aka gaya ma Abu Talha ya ce to gashi nan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawo da rundunar mayaka baki daya tace kai kace masa ya taho da su ko shi ya taho da su yace shi ya taho da su yace to Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa sun fi sani yace a rinka shigowa goma bayan goma goma bayan goma kowanne sai a sa masa wato ɗan tukunya guda aka yi a tanderu aka yi gurasa aka yanka yar akuya aka yi romo sai a zuba roman akan gurasar sai a danka mutum goma su ci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a bude tukunyar sai ya zo shi zai bude ta kar a ɗebo daga cikin tukunyar sai shi zai bude to irin wannan ba shine isa matuƙa ba wajen sanya raja'i ka je ka san cewa Allah na tare da ku tun daga shi kun gani kiri-kiri an ga mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake masa haka akan abin da zai ci to kuma zai gagara bashi nasara akan abin da ake nema a gama da shi a gama da addininsa to babu abin da ya isa matuƙa wajen sanya wato amal kauna da fata irin wannan shi yasa koyaushe mutum ya zamanto mai kyakkyawan fata mai kyakkyawan kauna ga Allah jalla wa ala to sannan bayan Allah ya faɗi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya faɗi halin mu'minai yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzab yayin da mu'minai Allah ya ambace su da wannan suna mai izza suna wanda yake mai girma yayin da mu'minai masu imani suka ga rundunonin gangami na kafirai qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasulu sai suka ce wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alƙawarin sa wa sadaqa Allah wa rasulu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya a cikin abin da suka yi mana alƙawari wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan abin da suka gani na gangamin kafirai bai kare su da komai ba face imani da sallama ma umarnin Allah wato yayin da suka ga rundunonin mayaka sai suka tuna abinda Allah ya yi musu alkawari menene abin da Allah ya musu alƙawari a nan fuska biyu ga malaman tafsiri. Fuska ta farko da Ibn Athiyya ya faɗa shi ne abin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaya musu cewa za a yi musu jarabawa cewa al-ahzab rundunonin kafirai za su zo muku a ƙarshen kwana tara ko kwana goma kamar yadda ya zo a cikin tafasir Ibn Athiyya ya ambace shi haka nan ma a cikin tafsirin Baydawi amma hadisin ban yi tafrijin sa ba saboda haka al-uhdatu ala qa'ilihi Sheikh Abdullahi ma ya ambace shi insha Allah zan yi tahqiqi akan isnadin sa yayi yace musu za su zo muku kuma al'amari zai tsananta a gare ku saboda sun hadu ne akan ku amma kikkiawan karshe zai tabbata a gare ku ya gaya musu za su fuskanci jarabawa amma karshen al'amari nasara ta su ce to wannan da suka gan rundunonin sai suka ce to ai wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari fuska ta biyu ta abin da Allah da manzonsa suka yi alƙawari shine abin da muka ambata a karatun jiya da shekaran jiya na ayat suratul baqara am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne alhali kwatankwacin abin da ya samu wanda suka gabata da suka gabace ku bai zo muku ba masattumul ba'sa wadh-dharra tsanani da cututtuka sun same su wa zulzilu aka girgiza su hatta yaqulu ar-rasulu wal ladina amanu mata nasrullah har sai da manzo da waɗanda suka yi imani suka ce yaushe nasara Allah za ta zo ne to wannan ita ce jarabawa wato suna gani sai suka tuna wannan ayar ta suratul baqara suka ce to ai wannan shine abin da Allah madaukakin sarki da manzonsa suka yi mana alƙawari kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya gashi nan Allah ya ce wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza mu girgizawa sai suka gaskata Allah da manzonsa to tunda ko sun gaskata Allah da manzonsa sun san kan cewa alƙawarin Allah na cewa wal aqibatu lil muttaqin zaka tabbata a gare su Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan bai kare su da komai ba sai imani cewa abinda Allah ya faɗa gaskiya ne da kuma sallama ma al'amarin Allah wato su tsaya su ga hukuncin Allah to sannan Allah ta'ala bayan yayi wannan sai ya yabi daga cikin mu'minai Allah ya ce minal mu'minina rijal a cikin mu'minai akwai mazaje sadaqu ma ahadullah alayhi sun gaskata alƙawarin da suka kulla tare da Allah fa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya cika ajalinsa wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake sauraro ya cika nasa alƙawarin wama badalu tabdila basu musanya ba komai kankantar musaya basu tashi daga alƙawarin da suka yi ma Allah ba liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim Allah ya yi abin da ya aikata a wajen yakin ahzab Allah ya tabbatar da abin da ya faru domin yayi ma masu gaskiya sakamako daga saboda gaskiyar su wa yu'adhibal munafiqin domin kuma ya azabtar da munafikai insha'a in yaso aw yatuba alaihim ko ya karbi tuban su inna Allaha kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara mai jin kai wato daga Allah ya yabi muminai waɗanda suka tsaya akan rike alƙawarinsu saɓanin waɗanda ya ce walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wanda suka warware alƙawarinsu da Allah to Allah ya ce daga cikin muminai akwai waɗanda suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah sun yi ma Allah alƙawari kuma sun tsaya akan cika wannan alƙawarin an ce wannan ayar ta sauka akan Anas ibn Nadhr ne wato ma baffan Anas ibn Malik Anas ibn Malik ibn Nadar. To baffansa shine Anas ibn Nadar. Bai je yakin Badar ba. Sai ya ce ya Rasulullah ban halarci farkon yaki da kai tare da mu tare da kafirai ba. Amma idan Allah ya sanya ni na halarci yaki tare da mushrikai na halarci tare da kai yaki da mushrikai to Allah zai nuna abin da zan aikata. To yayin da yazo lokacin yakin Uhud, ranar yakin Uhud, musulmi suka dare, sai yace Allah ina neman Allah ka karbi hanzari na akan abin da waɗancan suka aikata. Wato yana nufin sahabbai da suka dare da tsananin yaki yazo. Yace kuma ina barranta daga gare ka daga abin da waɗancan suka aikata, mushrikai kenan. Sannan ya gabata cikin sansanin kafirai. Sa'ad ibn Mu'adh ya fuskance shi, yace ya Sa'ad ibn Mu'adh, ga aljanna can na rantse da Ubangijin Nabar, wato Ubangijin mahaifina, ga aljanna can ina jin kanshinta dab da dutsen Uhud. Sa'ad yace wallahi ya Rasulullah, na kasa aikata abin da ya aikata. Anas yace sai muka sami wato Sara da suka da caka da mashi da jifa da kibiya a jikinsa guda 80 kai. Muka samu an bayan an kashe shi an ya galgala jikinsa, ba wanda ya iya gano shi sai ƴar uwarsa ita ma da gabar ɗan yatsansa na hannu bi bananihi, da shi ta gane shi tace wannan gabar ɗan yatsan Anas ne, aka gano shi. To Anas yace mun kasance muna ganin a kansa wannan ayar ta sauka. Alƙawarin da ya yi ma Allah yace in Allah ya sa na sake ganin wani yaƙi da zaka yaƙi mushrikai a ciki, to Allah zai nuna abin da zan yi. Kaga ko haka yayi. Kuma a cikin wannan akwai karama ta Anas, yace yana jin ƙanshin aljanna a gefen dutsen Uhud. Abin da ya zaburar da shi kenan, ga sansani na kafirai ya shiga cikinsu shi kadai, suka yi ca a kansa. Sara da suka da caka 80 kai haka aka yi masa. To amma gashi Allah ya faɗa faminhum man qada nahbahu, daga cikinsu akwai wanda ya cika ajalinsa. An-nahab ya zai iya ɗaukan ma'anar ajali, kuma zai iya ɗaukan ma'anar wato alƙawarinsa. Akwai daga cikinsu wanda ya cika nasa alƙawarin shi ne ya yi mutuwar shahada. Wa minhum man yantazir, a cikinsu kuma akwai wanda yake cika yake sauraro shi ma ranar cika nasa alƙawarin ta zo domin ya cika alƙawarinsa da Allah. Allah ka sanya mu a cikin wa minhum man yantazir, dukkaninmu mun yi ma Allah alƙawari, to mu saurari cika alƙawarinmu da Allah. Allah ya taimake mu, ya sanya mu cikin masu cika alƙawarin da shi. Wama badalu tabdila, basu musanya ba, basu canza ba, komai kankanta. Kar ka bari juyin zamani da juyin yanayi ya sanya ka canza tsakaninka da Allah. Kar ka yarda ka bar Allah, kar ka yarda abin da zai zo ya sanya ka canza tsakaninka da Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr, Allah ina neman tsaninka daga sincewa bayan naƙulla. An san rawani ba haka ake daura shi ba, kuma a since shi ta haka. To al-hawr shine daura rawani, al-kawr a since shi. Kada yana neman tsarin Allah daga ya kwance abin da ya daura, shine abin da ka alƙawarta ma Allah ka zo ka warware shi. To wannan shine wama badalu tabdila, Allah ya yabi wanda basu canza ba, komai kankantar canzawa. To shine kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman taimakon Allah akan wannan, kuma mu nemi taimakon Allah. Ko yaushe bayan watan Ramadan zaka ga limamai suna huduba akan wajibcin istiqama da kuma neman tsarin Allah daga warwarewa bayan an kulla. Dan a cikin azumi kullawa ake da Allah. To kar bayan azumi ka je ka kwance da Allah. Abinda ka daura da Allah kar ka yadda ka sunce shi. Shine Allah yake yabo akan wannan wama badalu tabdila. To duk wannan fa kun ga Allah yasa aka yi wannan kwana 20 na ibtila'i. Kafiran nan suka zo suka yi wannan gangami suka hadu, duk fa a cikin wannan ba a yi wani yaki ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai harba kibiya ba, bai zara takobi ba, bai yi wani abu ba. In banda waɗannan waɗanda suka ketaro mutum uku da aka tura Sayyidina Ali har ya kashe ɗaya daga cikinsu. Aswad ibn Abd Yaghuth a har ya kashe shi, sauran suka arce, ba a yi wani yaƙi ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wakafallahu almu'minina alqital, Allah ya isar ma mu'minai yaƙi, ba a yi yaƙin ba. to din me yasa akai wannan tun farko Allah ya hana su zuwan mana amma sai Allah yake liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim dan Allah yayi sakamako na sakamako ga magaskata akan gaskiyar su ai jarabawa a ga suwaye masu gaskiya suwaye wanda za su tsaya tare da alƙawarin Allah sun yi gaskiya kamar yanda Allah yake wajen annabawa liyas'alu Allahu sadiqina bisidqihim wa adda lil kafirina azaban alima nan kuma yake liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim dan Allah yayi sakamako ga masu gaskiya saboda gaskiyar su wa yu'adhibal munafiqina kuma yayi ma munafikai azaba insha Allah in yaso domin abin a hannun sa yake azabar Allah ba dole sai yayi ta ba in yaso sai yayi aw ya tuba alaihim ko ya karbi tuban su munafikai da abin da suka yi amma Allah yaso sai ya karbi tuban su duk da wannan abin da suka yi sai Allah ya karbi tuban su kamar yanda Allah ta'ala yace ne fa in yatubu yaku khairan lahum idan suka tuba tuban zai zama to alheri a gare su ka duba fa abin da suka yi yanda suka Allah ta'ala ya ayyuhal ladhi ya ayyuhan nabiy jahidil kufar wal munafiqin waghluq alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanamu Allah ta'ala yace suna rantsuwa da Allah basu fada ba Allah yace kuma wallahi sun fadi kalmar kafirci sun kafirta bayan musuluncin su sun yi niyyar abinda suka so su da abinda ya gagare su abinda basu cin masa ba su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan niyyar wa hammu bima lam yanalu to duk da wannan sai Allah yace fa in yatubu yaku khairan lahu idan suka tuba tuban zai zama to alkhairi a gare su kaga irin waɗannan abubuwa amma Allah bai rufe kofar tuba a gare su ba Allah ya isa mai Allah ya isa wajen jin kai da rahama wato bai rufa bai hana munafikai hanyar tuba ba yace aw ya tuba alaihim ko ya karbi tuban su inna allaha kana ghafurur rahima lalle Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai na'am sai mu tsaya anan wajen sai mu tsaya anan adama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقنك أولا ساعة مي البركة ساعة كشيتران الجمعة دكتك كربان الدعاء باينك الله كربان الدعاء إمو الله غافي ذنوبمو الله غافر تامنا Allah ka jik amu ka jik amu gabatan mu Allah kai rahama a gare mu Allah ka saukar da rahama akan wanda suka gabace mu ƴan uwan mu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah kai rahama a gare su Allah ka sanya kabarin su ya zamanto rauda daga ya zamanto dausayi daga dausayen aljanna Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah tsananin da al'umma take ciki Allah ka yaye shi Allah ka yaye wannan tsanani da muke ciki waɗanda yara waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ka kubutar da su Allah ka kwato su Allah jami'an tsaron mu Allah ka karfafa su Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara wajen yaki da barna Allah mabarnata da suke shigowa cikin wannan ƙasa ta mu muna roƙon ka Allah kai mana maganin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka tarwatsa rundunar su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah waɗanda kuma suka ɗauki makami suke azabtar da ƴan uwan mu mu'minai a Palestine muna roƙonka Allah ka saukar da azabarka akan su su kuma ƴan uwan mu na Palestine Allah ka ba su aminci Allah ka kwantar da hankalin su Allah ka ciyar da su daga yunwar da suke ciki Allah ka ba su mafaka daga gare ka Allah ka saukar da majibinci a gare su Allah ka ba da taimako a garin su a gare su Allah ka saukar da mataimaka a gare su rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wansurna wa la tansur علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، وجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن أتقائك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.